amma dai jiya Laraba ne ma'aikatan jinya da ungozoma suka fara wannan barazanar soma yajin aiki a fadin tarayyar kasar wanda mako ke zuwa kasa da mako guda da jin yajin aikin da likitoci da ke neman kwarewa suka yi ma'aikatan dai sun kuwa da ungozoma da nas-nas da ma ma'aikatan da ba likitoci ba kuma wannan yajin aiki tuni ma ya soma ta da hankalin jama'a musamman ma talakawan ƴan Rabana ka wadata mu da su ne ma suka fi zuwa asibitin gwamnati kamar yadda na ji ta bakin wasu a Jalingo da Yola a arewa maso gabashin Najeriya
yanzu suka tafi yajin aiki yanzu mu a matsayin mu na talakawa za mu iya shiga wani halin da idan aka ce mara lafiya a gidanka baka da yadda zaka yi tunda baka da kuɗin da zaka kai shi asibiti mai zaman kansa
to ya kaje wata yajin aiki na kuma me ya kamata a yi
to gaskiya a kun yaji aiki da wa'annan malamin jinya za su kai su shiga ba karin babbar illa bace ga kasan nan idan ka dinga ga yadda marasa lafiya suke ta gayyara abun wallahi abun tausayi ne wanda kuma hanya daya ce wanda ya kamata shine gwamnati ta tabbar wa'annan su shiga yajin aiki an kokara da cewa an sasanta da su an koma bakin aiki saboda talaka gumi ko da an shiga yajin aiki ma talaka ne shi zai fi shan wahala
to wai ko me in ga zama katan jinya ta kula wannan batun yajin aiki yanzu Mr. Edoma Khalid Filibus da ke zama mataimakin shugaban hadata kungiyar ma'aikatan jinya babbar asibitin gwamnatin tarayya da ke Adamawa wato FMC Yola yake za su je wannan yajin aikin ne sakamakon shakulatin bangaren da suke mazargin cewa gwamnatin kasar na yi game da yarjejeniyar da suke tun shekarar 2013
dalilin da dama za mu tafi yajin aiki shine musamman federal government din Nigeria ta shiga agreement da mu da union namu tun 2013 so amma har yau gwamnatin na kasan mu din ba su yi wani abu batun su solving da yin mataki akan abubuwan da muke ba
to amma a yi labai wannan yajin aiki kamar ya kawo matsala yanzu ganin irin rahotannin barkewar cututtuka da ake samu to wai ko shin ma ba kwa tunanin halin da talaka ya shiga
da wannan kam gaskiya ne mu din kanmu ma ba wai so muke mutubi yajin aiki din ba amma ka san cewa ba inda za ka yi aiki sanan kana da bukatu da yawa sanan ba wanda zai solve maka problem naka ba dole ne kai ma aikin da zaka yi din nan ba zaka ji dadin aikin ba so muna ga ma jama'a su yi hakuri muna gani ne ba zai dade ba because gwamnati za su duba su solve problem namu nan so da zamu damu aiki ba tare da batun lokaci
shi ma dai kamar Joseph Aiwatar da ke cikin shugabannin kungiyar ma'aikatan jinya a Najeriya yace ai ba gasa ma suke da likitoci ba da su ma suka shiga wannan yajin aiki illa kawai domin su tuna wa gwamnati yarjejeniyar da aka cimma da ma kuma hukuncin da kotun kwadago ta yanke a baya wanda ya zargin cewa gwamnati ba ta cika ba duk kuɗin shiga tsakanin da aka yi
to abin da zan kara shine cewa ba wai ana sauran ma'aikata na jinya suna yaki ne ko da likitoci ba likitoci suna da tsari nasu daban ma'aikatan wasu ma'aikata kuma su pharmacy su lab scientist su nurse da sauransu kuma suna da tsari su na albashi daban to amma abin da ya zo nan shine cewa za a dauki daya daga cikin ma'aikata na kamar likitoci kenan sai a fifita su fiye da sauran ma'aikata
ko ma da menene yanzu dai an zura ido ne ma a ga yadda za ta kaya ganin cewa kawai yanzu akwai wasu ƙungiyoyin kwadago a Najeriya da ke ciki ko kuma ke ma barazanar tsunduma cikin yajin aiki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.